وبركاته. نأتي قبل درس منا كراتين الأربعين النووية أيوضا متاشي إن شاء الله حديث نبي درس منا حديثين واتو أيو ثلاثة الأربع عشرين دترة دوتا ربيع الآخر دترة نبو نعم نبو دا دا يبو دا تلاتين دا وليلي دا شافو دوتا هدو أبريل دبو بيو دقوما. نعم بسم الله. أنا
بقارئ.
هو شيء من هذا من جد يعني مثلاً وين نقلهم؟ تو بسم الله. نعم.
عن عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
جلوس يعني جلوس جلوس
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
ne fasu
wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salata
wa tuqimus salata
wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bayta istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره
بالقدر وشره بالقدر
بالقدر
بالقدر بالقدر بفتح الدال
خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإنسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها أعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة القراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
أتاكم
يعلمكم دينكم
جزاك الله خير وأن حديثي شيني حديثي نبي حديثاً دا الإمام النووي يتعالى وأن دا سكي مغانا أكن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم حديثي ني ببا daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam har wani malami yana cewa wannan hadisi shine ummus sunna kamar yadda Fatiha take ummul Qur'an to wannan hadisin shine ummus sunna kuma hadisi in muka kula yana daga cikin nuna muhimmancin sa da al-Imam an-Nawawi yayin asa ko kuma jerin hadisan da ya kawo idan mun kula hadisin farko na innamal a'malu binniyat shine hadisi na farko a cikin sahihul bukhari haka ne ko to shi kuma wannan hadisin na yau hadisi na umar shi ma wato hadisin tambaya akan arkanul iman da arkanul islam da arkanul iman da kuma al ihsan shi kuma shine hadisi na farko a sahih muslim idan ka je ka bude sahih muslim hadisin farko da zaka fara gani shine wannan bukhari kuma hadisin farko a cikin sa shine wancan da muka wato fara karantawa wannan ya nuna wato malam nawawi yana inaya da nufi duk ya tsara waɗannan abubuwa ne ba haka kawai suka zo kamar a ce ittifaqan ba coincidence da niyya dan girmama waɗannan littafai guda biyu ya fara hadisin farko da hadisin da yake shine hadisi na farko a bukhari hadisi na biyu kuma shine hadisi na biyu a cikin hadisi na farko a cikin sahih muslim dan nuna alakar waɗannan littafai guda biyu da kuma cewa a cikin su ake samun asalin musulunci wannan hadisi din yana da abinda ake ce masababul wurud aya idan ta sauka ana cewa a wajen tafsiri ana cewa tana da sababul nuzul ko to shi kuma hadisi ana cewa yana da sababul wurud wurudi ma'ana an ce warada hadisin yazo ma'ana zuwan hadisin nan yana da wani sababi akwai wani bawan Allah sunansa Yahya ibn Ya'mur mutumin Basra ne Basra mun san al-Basra a wace kasa take a Iraki har yanzu tana nan da wannan sunan kuma gari ne tsoho da shi da wani abokinsa Umayd ibn Abdurrahman al-Ya'muri al-Himyari yace su biyu sun taho wata rana daga al-Basra sun zo Makka ko da nufin haji ko da nufin umra mai riwayan bai tantance wanne ne ba yace da suka zo suka ce ina ma za mu haɗu da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan mu tambaye shi akan waɗancan mutane da muka baro a garinmu ya ce sun baro wasu mutane a garinsu yaquluna bil qadar ay yukazzibuna bil qadar wa yaquluna inna al amra unuf kuma suna cewa wai ma'ana babu wata kaddara duk abin da ka gani Allah bai san shi ba sai da ya auku kuma haka abun musta'naf ne ma'ana haka kawai aka fare shi babu wani ilmi sabit wala qadaru sabit mun san kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya a wani littafi nasa As-Sufiyya wal Fuqara yana nan a cikin juz'i na 10 na fatawarsa yana cewa Basra gari ne da bid'o'i wajen hudu ko uku suka fito daga ciki asalin wannan bid'ar daga nan aka fara ji daga ciki akwai bid'ar kaddara wannan kore kaddara mutum ya ce ai babu wata kaddara ma'ana rashin imani da kaddara da ƙaryata cewa akwai kaddara to wannan ba a taba jin ta a duniyar musulmi ba sai daga garin Basra shi Yahya ibn Ya'mur da shi da Humayn ibn Abdurrahman al-Himyari mutanen Basra ne da suka zo haji suka ce ina ma za mu sami wani daga cikin sahabbai dan mu tambaye shi akan waɗancan mutanen wannan me yake nuna maka yana nuna maka ashe masdarin ilimi tunda wato wahayi ya yanke tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake so in dai akwai ɗaya daga cikin su to je ka neme shi ka tambaye shi ya kuke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wata halitta bayan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai waɗannan bayan Allah da san annabin da san yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma san musulunci da fahimtar sa da san qur'ani da san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai waɗannan mutum biyu suka ce ina ma za mu haɗu da wani daga cikin sahabbai yace suna shigowa harami sai suka haɗu da Abdullahi ibn Umar wannan ya nuna muku lalle a ƙarshen zamanin sahabbai ne domin Abdullahi ibn Umar saurayi ne in aka ce lokacin su ne manya a gari ashe lokacin lalle sahabbai manya sun dade da mutuwa yace suka haɗu da Abdullahi ibn Umar su biyu sai suka je suka yi masa sallama suka bi shi suna yi har yana cewa muka bishi daya a wannan kafadar daya a wannan kafadar ma'ana daya a daman su daya a hagun su sai suka tambaye shi a wurin mu ma'ana a garin mu Basra akwai wasu mutane sun fito sun ƙaryata kaddara sun ce babu wani abu mai suna imani da kaddara har ma suna cewa al'amru unuf al'amari kawai yadda yake shine fararre ne sai ya faru Allah ma yake sanin ya faru ba a rubuta a lauhil mahfuz ba Allah ma bai sani wanda ya fito da wannan magana kuma a garin namu shi wani mutum ne sunansa Ma'bad al-Juhani Ma'bad al-Juhani a wurin sa aka fara jin wannan kalma din shi kuma an ce ba a wannan hadisin ba malamai masu dirasar aqida suna cewa wannan Ma'bad al-Juhani ya samu wannan magana ne a wurin wani Kirista ana ce masa Suzan shi ya lakana masa wannan fikira cewa ai babu kaddara saboda Basra tana cikin wurare da bayan an ci wato Farisa da yaki to mutane sun shigo cikin ta daga kasar Farisa masu aqidu da addinai daban-daban su zo sun cakuɗe da Larabawa waɗanda yake da basu taba haduwa da kowa ba don haka masu tsofin aqidun nan bayan sun shigo sun zama musulmi wasu gauran aqidan nan tasu ta Farisanci ta bautar wuta kamar majusawa kenan bata bar su ba haka nan kristoci da suka shigo su ma suna nan aqidun suna dan bastin su suna jefa su nan da nan to daga nan aka sami wani ya lakana wa Ma'bad al-Juhani ƙaryata kaddara ina fata muna fahimtar kisa to daga nan da suka zo suka samu Abdullahi ibn Umar suka gaya masa wannan shine sai yake cewa lalle shi yace inni bari'un minhum wa hum bura'u minni ba ni ba waɗannan mutane su ma ba ruwan su da ni kun ga bai fara da cewa ku je ku gaya musu waɗannan kafirai bane sai amfani da lafazin ba shi ba su domin akwai buƙatar a binciki ya abin yake amma dai ƙaryata kaddara kafirci ne kafirci ne wanda duk bai yarda da kaddara ba to wannan ba musulmi bane to sai Abdullahi Umar ya faɗi wannan sai ya ce domin me domin kuwa naji babana Umar ibn al-Khattab yana cewa shine sai kawo yace bainama nahnu julusun inda rasulullah mun gane asalin hadisin yawa to sai yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar radiyallahu anhu baban Abdullah shine yake fada yanzu cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna zaune wurin sa idh tala alaina rajulun shadidu bayad al-thiyab sai ga wani mutum ya bullo mana mutumin nan shi kuma mai tsananin wato farar tufafi ma'ana tufafin sa farare fes shadidu sawadi sha'ari ba sha'ari ba sha'ar sha'ar na gashi fatahan ainun ne da shi shadidu sawadi sha'ari kuma gashin sa baki wulk la yura alaihi atharu safar babu wata alamar tafiya tare da shi nan ya faɗo ne don istigrabi yana mamaki idan mutum aka ce ya dawo daga tafiya a ƙasar Sahara a ƙasar Laraba inda yake Sahara ne a ce wannan matafiyi ne to dole a ga ƙura a jikinsa maimakon ka ga gashin baki wuluk za ka ga ya yi hasken ƙura ma'ana abin nan maimakon ya zama baki ƙirin zai zama ko jajajaja ko wani abu sannan ba zai yiwu ka ga wato tufarsa ta zama fara fas ba yawwa to shi yasa suka yi mamaki babu kuma alamar tafiya tare da wannan mutumi wala ya'rifuhu minna ahad kari bugu da kari kuma babu wani daga cikin mu da ya san shi babu wani mutum da zai iya cewa ya san wannan mutumi kun ga wannan ya nuna wata marhala ce daga cikin irin halayen da mala'ika jibril yake zuwa duk daga baya zamu zo mu san wane ne tunda ya tabbata cewa mala'ika jibril ne mala'ika jibril sahabbai sun bada labari cewa yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama asurar wani daga cikin sahabbai ana ce masa Dihya al-Kalbi yakan zo da wannan surar kun ga ashe wannan hadisin ya nuna ba a wannan surar yazo ba domin da a wannan surar yazo sahabbai za su ce mun ga Dihya al-Kalbi yazo kaza da kaza da yayi tambaya akan kai shi yasa hatta a ƙarshen hadisin a riwayar Bukhari sai bayan mutum sai da mutumin ya tafi Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku je ku kira min wannan wanda ya tafi wanda ya tambaye ni yana tashi fa daga barin sa wurin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai aka tashi aka bi shi kafin aje inda dazin nan aka ganshi haka kamar yanzu ya tashi yana zuwa bakin ya fita daga masallacin nan ana fita kofar masallaci sai aka neme shi aka rasa shine aka dawo aka ga masa to shine sai ce mala'ika jibril ne yazo dan yi ilmantar da ku addini wannan arwal bukhari kenan aka fadi cewa ya aika aje a nemo shi yawa amma a wannan da yake ita ce ta muslim sai nawawi ya dauko to babu wannan maganar a ciki a dunkule متجبا. يتي ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل سيد زونا جبان من زن الله صلى الله عليه وسلم. جلس إليه أي جلس قدامه. يا زونا أجبانس. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. يجينا جيوين سجدابيو ذكين جيوين من زن الله صلى الله عليه وسلم. ووضع كفيه على فخذيه. يكما دول تابك أن هن ينسى أكن جيوين. Anan malamai suka ce wasu suka ce ya dora hannayensa guda biyu shi jibrilu ala fakhidaihi akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce dalili saboda dhamiri ya'udu ila aqrabi madhkur siyakin kada dan yanzu wannan dhamirin da ya gabata dan wato qabla qalil dhamirin yana magana ne akan shi jibril ko kuma cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ay rukbatayhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ya kamata wannan damirin shi ma da yazo daga baya shi ma ya zama ya tafi a wancan siyaki din sai wasu kuma suka ce a'a wada'a kaffaihi ay shi jibril wada'a kaffaihi ya dora tafukansa ala fakhidai nafsihi akan cinyoyin sa shi kansa wannan zahirin hadithin ba zai nuna mana wanne ne wanne ne ba wanne ne mana wanne ne gaskiya wanne ne ba haka ba amma fassara ce ta malamai wannan suka ce haka wannan suka ce haka illa wasu sukan ce wanne ne yafi kama da ladabi na dalibin ilimi yawa ya dora akan tasa cinyar ko wannan wanda suka ce wannan yafi kama da ladabi na dalibin ilimi sai suka ce wannan shine yafi kama domin zaka tambayi wato malami kana girmama shi ka dora naka tafukan akan tafukansa wato akan cinyarsa na fata mun fahimta yau kowanne ne dai yana daga cikin abin da malamai suka ambata a wannan babi tayi wa qala sai yace ya muhammad wannan ya nuna kuma me wannan uslubi ne da larabawan kauye wadanda ba a sani ba idan suka shigo madina suna so su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama mukhataban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke da irin wannan uslubi suke cewa suke ya muhammad ba su saba cewa ya rasulullahi saboda me da larabawan kauye suna da irin kaushin hali haka ma'ana ba su da irin tausasawa wajen mu'amala su da mutane shi yasa zaka ga hatta jingina guyuwa da jikin guyuwa duk yana cikin uslubi irin na larabawan kauye wanda mutanen binni masu girmama mutum da ba haka za su yi ba a takaice dai wannan shi da abu sai ce ya muhammad akhbirni anil islam ba ni labarin musulunci malamai suka ce wannan akhbirni din me yasa ya amfani da lafazin akhbirni suka ce wannan yana nuni kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana daga son zuciyarsa ma'ana dama duk abin da yake faɗa ashe ikhbari ne duk abin da aka ce labari ma'ana shi ma daga wani ya karɓo shi ma'ana gaya masa akai shi yasa ake amfani da lafazin akhbirni anan bai ce kulli ba da kulli ya ce masalan za ka iya cewa min indi nafsihi daga wurinsa shi kansa amma cewa akhbirni anil islam ya nuna cewa shi ba karɓo waye labarin daga Allah maɗaukaki mala'ika ya zo ya kawo masa ke duk waɗannan abubuwan ana fahimta su a cikin abin da ya shafi zama gaban malami malamai da suke sharhin wannan hadisi sun yi maganganu da dama na bayanin ladabi ya kamata idan mutum zai zauna gaban malaminsa ya tambaye shi ko ya ɗauki ilimi ya zama cewa akwai ladabi ƙwarai da gaske wannan abun yana sa karatu ya albarka girmama malamin da kake ɗaukar karatu a wurinsa ba wai ko saboda malamai suna son girma ba a'a tarbiyya ce ta musulunci duk inda ka je indai kana son karatunka ya albarka to akwai buƙatar ka girmama wanda ka ɗauki karatun nan a wurinsa wannan tarbiyyar ita mutane da yawa suka bari shi yasa ake rasa irin waɗannan abubuwa ko da albarkar karatu din ba irin wato wasu lokuta ko kuma ba irin wasu wurare din ba sau da yawa za ka ga wani yana alaka da wanda yake ilmantar da shi babu irin risinawa ba wai risinawa ko da gangar jiki wanda za ta kai ga ko a ce ko ya dukusa ba wannan ake nufi don a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan amma dai uslubi ko na magana ka fahimci cewa akwai girmamawa a maganar wani da wani wannan lalle a same shi tsakanin malami da dalibin sa ina fata daliban ilimi sun san littafan da aka rubuta wajen ladubban wato zama gaban malami da daukar karatu manyan manyan littafai da dama wanda dai kuka fi sani yafi shahara shine nazarul nuji ko na ta'limul muta'allim yau banda shi akwai littafai kuma da dama da aka rubuta shi a da aka rubuta su a wannan babi din mutum dalibin ilimi yana bukatar ya karanta irin waɗannan littafai din kuma ya sami wani abu daga cikin ladubban da malamai suka sa don samun albarkar karatu Allah ya sa albarka abubuwan da muke karanta baki da faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya tambaye shi akan me akan al-islam ko to amsa da zai bayar akan al-islam sai ya ce da shi al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila anan me ya fada ya fara magana akan abubuwan da muke cewa ko malamai suke kiran su arkan al-islam domin dama an tambaye shi ne akan musulunci wannan ya nuna ba abin da za a kira shi rukuni a musulunci in ba waɗannan abubuwan ba duk da lafazin rukuni a ce abu kaza shine rukunin musulunci abu kaza shine rukunin imani wannan istihadi ne na malamai kuma daidai ne shi ba kuskure ba ne amma ba lafazi ne ya zo na nassin Qur'ani ko hadisi ya kira waɗannan abubuwa rukunai ba amma istihadi ne kuma fi mahalli ya dace kuma gaskiya ne ta ya suka samu su za a duba nususun Al-Qur'ani yadda Allah madaukaki ya ambaci waɗannan abubuwa za mu ga an girmama su an ba su matsayin da lalle wanda bai yi su ba to bai yi musulunci ba haka nan rukunin imani an kira su rukunai saboda nusus ma'ana maganganu a Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana akan duk wanda bai imani da waɗannan abubuwa ba to ba musulmi bane misali Allah subhanahu wataala ya faɗa mana ƙarshen suratul baqara ko a tsakiyar farko tukuna ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أبوه أنا أكبر أنا بير حكنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله sannan a suratul nisa'i wajen kusa da karshenta Allah madauki ya ce ya ayyuhal ladina aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida haka ne ko malamai sai suka ce tunda Allah madaukake ya fado waɗannan abubuwa duk a masaban ambaton manya-manyan abubuwa har a wannan aya ta ƙarshe da na karanta an ce duk wanda ya kafirta da Allah da mala'iku da littafai da manzanni da ranar ƙarshe to ya bata mai nisa ya nuna kenan ashe waɗannan abubuwan rukunai ne shi kuma rukuni a larabci duk abin da aka ce rukun a larabci larabci na al'ada haka na gari a ce rukuni ana nufin wato kwanar daki kamar nan masallacin yana da rukuni na guda hudu domin jikin kwana ma'ana mahadar gini da gini nan karfin sa yake haka nan shine a dakin Ka'aba yana da rukuni shi ma guda hudu shi yasa daga cikin rukunin da ake ce ma daya ar-rukunul yamani me yasa ake kiransa rukunul yamani saboda ma'ana kwanar da take kallon kasar Yaman domin wannan kwanar da ake ce rukunin liman a cikin Ka'aba tana daidai da kasar Yaman wanda ya san inda Yaman take a nan take to ajibin da ake ce rukuni kuma a larabce idan malamai suna magana ko a littafan usulul fiqh suna cewa abinda abu ba zai tsaya ba tare da shi kaman ka ce waɗannan pillars ne na gini wanda aka dore ginin nan akai idan aka cire ɗaya daga cikin su ginin zai fadi to wannan shi ake nufi da rukuni kaga kenan idan har waɗannan abubuwan da wajibi ne a imani da su ko kuma waɗannan abubuwan da ake kira rukunai in har babu ɗaya ashe babu imani mun fahimta da haka istihadin daidai ne ba kuskure bane amma dai ba nassi ne yazo da wannan sunan rukuni din ba ba kuma ya nuna cewa laifi ne a kira su rukuni din ba ya halatta a kira su rukuni wannan dalilin yasa ake fadar wannan wanda ya karanta wasu riwayoyin na wannan hadisin zai ga an shigar da wasu abubuwa din ba wannan ba misali a tambayar musulunci a riwayar buka a wata riwayar ba ta muslim ba kai an kara da wankan janaba da kuma raba ganima duk aka sa su waɗannan abubuwa duk sai aka sa su a cikin ma'anar musulunci akwai kuma maganganu ko hadisai da dama da suka go da suke nuna waɗannan abubuwan ba rukunai bane ashe kenan dai istilahi ne na malamai a kira abu rukuni ko kar a kira shi rukuni ina fata dai mun gane wannan abubuwa tayi don haka rukunan musulunci mun ji su rukunan imani ga su zamu ci a kafin nan da yake cewa al-islamu an tashhada anan malamai sun yi bayani su suke cewa me yasa yayi amfani da lafazin an tashhada bai ce an taqula ba ko an tu'mina saboda lafazin shahada aqwa min alqawli wa aqwa min alitiqad alqalbi mun fahimci wannan ma'ana lafazin shahada yafi imanin zuci karfi hakanan kuma yafi maganar fatar baki karfi akwai wani abu kari yasa duk abin da aka ce ka shaida shi shahidta bihi to labudda a samu abubuwa uku a ciki na farko itikadi a zuci na biyu furuci da baki na uku ba da labari ka gaya wani wanda ba kai ba cewa ka shaida kaza mun gane wannan ya nuna ashe shahada tafi kauli karfi tafi kuduri karfi wannan dan ya nuna cewa mutum ba zai zama musulmi ba har sai yayi shaida a zuciyarsa ma'ana yayi kurshi a zuciyarsa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah ɗaya kenan ko na biyu ya faɗa da baki ya ce la ilaha illallah sannan kuma ya ba da labari cewa shi yanzu yana cikin musulmi cewa shi ya shaida cewa babu abin da cancanta a bauta masa sai Allah waɗannan abubuwan su ne suke shine ma'anar abin da ake da shahada ba kawai mujarrad mutum ya faɗi abu da bakinsa ina fatan mun gane kun ga ashe wannan yafi ƙarfi shi yasa malamai a ƙarƙashin wannan suke cewa waɗannan rukunai na musulunci ko ɗaya na musulunci guda biyar idan mutum ya yi imani da su to ya zama musulmi amma kuma labudda min wujudi shay'in min al-imani yusahhihu lahu islamahu bai bayyana ba ko suka ce sai an sami wani abu na imani wanda zai inganta masa wannan musuluncin nasa me ake nufi da wannan magana a cikin rukunin imani guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi waɗannan guda shida ko to sai ka sami imani da waɗannan abubuwa wani dan juz'i na imaninka da wannan bil qadril mujzi wanda sai an same shi wancan islam din naka zai zama kuma sahihi da mutum zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana sallah yana bada zaka in yana da dukiyar yana azumi kuma yayi aikin haji dole a sami imani da waɗancan rukunan guda shida sannan wannan islamin nasa yake musuluncin nasa yake zama ingantacce mun fahimci wannan domin ma'ana idan aka samu targade sai yake kokonto ko bai yadda da misali mala'ika jibril ko bai yadda da mala'iku ba ko bai yadda da littafai ba ko manzanni to kun ga akwai targade a imanin ashe wancan wurin islam din nan bai gama cika ba shi yasa malamai suka ce al-islam ay islamul mar'i la yakmulu hatta yu'mina bil qadr al mujzi alladhi yusahhihu lahu islamu abin nufi kenan ina fata yanzu mun gane wannan yau don mutum ba zai yi ya yadda da wadannan rukunai biyar din kuma sannan ya zama bai yadda da wadannan shida din ba dole sai an same su amma kuma da yake su imani da su din daraja daraja ne akwai alqadrul mujzi gurgudan abin da ya wadata in ka samu wannan misali imani da Allah kai yadda da ba abin da ya cancanta abauta masa sai Allah kai yadda da rububiyyarsa kai yadda da uluhiyyar da kuma sunayensa da sifofin da ya ambata wa kansa dai kuma ya siffanta kansa da su wannan ka sami al-imanu billahi imani da mala'iku ba sai lalle ka haddace duka sunayen mala'ikun ba amma ka yadda akwai wasu halitta sunansu mala'iku manzanni ne na Allah yake aiko su daga wurinsa zuwa manzanninsa daga cikin mutane kuma yake ba su littafai su kawo manzanni to wannan imanin ya wadatar ba sai ka san cewa aikin jibril shine kaza aikin wani shine kaza aikin wani shine kaza sanin wannan ƙarin imani ne amma dole a samu wancan na asalin wanda shine zai inganta maka musuluncinka ina fata an gane wannan yanzu hakanan imani da manzanni dole ka samu imani da manzanni cewa akwai wasu mutane daga cikin wato halitta daga cikin mutane Allah madauki ya zabe su ya sa su annabawa ya sa su manzanni kuma ya aiko su zuwa ga mutane ya ba su littafai sun taho da su dole kai imani da wannan shine alqadrul mujiza din tafsili kuwa daki daki details din ka san sunan manzannin da annabawan an aiko wani zuwa ga kaza an aiko wani zuwa kaza wannan kamala ce ba shine wajibin ba don haka wancan shine zai inganta maka wancan shahadar ta ga abubuwa biyar haka nan imani da littafai haka nan imani da ranar karshe kowanne da alqadrul mujiza da kuma alkamal a cikin sa ina fata mun gane yanzu so mu ci gaba sai yace inistata ilaihi sabila ko qala sadaqta sai shi mai tambayar nan fa sai yake cewa eh gaskiya ka faɗi dace wannan kuma mutumin kawai ne shi yasa yace fa ajibna lahu sai muka yi mamakin sa yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayar sa kuma a lokacin nan kuma har yanzu yana gaskata shi zai ce eh meye kaza in ya bashi amsa sai kuma ce eh gaskiya ne kaga wannan ya nuna yana fada wani ilimin ba wannan ba ya zo ne kawai wato dan ya tambayi abin da bai sani ba qala sai yace fa akhbirni anil iman sai ce ba ni labarin menene imani yace al iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai fa wadannan abubuwa guda shida kai imani da Allah da mala'ikunsa da manzanni da littafai da ranar karshe sai kuma da yazo kan kaddara sai ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri malamai suka ce ya maimaita wannan wa tu'mina ne akan kaddara saboda asalin hadisin da malama magana akan kaddara ko domin asali an zo ne akan maganar waɗancan mutane na Basra su ma'abad al-Juhani da suka kare ta kaddara shi yasa ya kawo wannan shi yasa a wata riwayar ya zo da maganar cewa ko kuma akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai shiga aljanna ba har sai yayi imani da kaddara kun ga wannan duk da a cikin alqur'ani ba a jero shi tare da waɗancan biyar a wuri ɗaya ba yanzu da na kawo waɗancan ayoyi ya kamata in kawo ayar ita ma tabbatar da wato kaddara Allah madauki yana cewa inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar wala suratul qamar kun ga ashe wato rukuniyar kasancewar imani da kaddara rukuni ne shi ma akwai shi a Qur'ani duk aqidar mu komai dama yana Qur'ani ne ko yana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan idan ka shigo cikin hadisai kuwa dama baka bukatar ka je yawo mai nisa wannan hadisin shi kadai ya ishe ka duk da su an fade su da rukunan imani din a musulunci din da rukunan imani lokaci guda anan kafin mu je kan maganar ihsani zan tambaye kuma dama malamai sun tattauna wannan matsalar meye bambanci tsakanin al-islam da kuma al-iman musulunci da imani akwai bambanci ko babu wa karanta wani abu akan wannan musulunci daidai yake da imani ko ko imani da bambanci na na aiki da zuciya na jayin ayyukan gabubba na musulunci na gaskiya shine me imani jayyid daidai ne bari mu kara bayani abin ya fita malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa akan shin lafazin imani da lafazin musulunci abu ɗaya ne ko kuwa lafazin imani daban lafazin musulunci shima daban wasu wannan duk a cikin malaman ahlus sunna wannan ba rikici ne na tsakanin malaman bid'a da malaman sunna ba a cikin ahlus sunna ne manyan malaman sunna tun baya can su Muhammad bin Nasr al-Marwazi har su Bukhari da makamantansu Sufyan al-Thawri az-Zuhri duk sun yi waɗannan maganganu kowa ne kaulin da aka nakalto daga wurin su wasu suna cewa musulunci kamar da wannan malamin ya faɗa shine ayyukan gaba zahiri imani kuma ayyukan zuciya sune imani wannan abinda wasu malaman suka faɗa kenan wasu kuma suka ce a'a gaba ɗaya duk inda kake karanta musulunci da imani to duk abu ɗaya ne babu bambanci to amma waɗanda suka yi rubutu akan wannan matsalar suka faffaɗe ta ɗaya-ɗaya suka yi mata filla-filla suka bi dalilanta suka tattara su wuri ɗaya suka kwalkwale maganar gaba ɗayanta abinda suke cewa don ba mu da lokacin za mu shiga wannan babin da faɗinsa yawa sai na ɗaliban ilimin ilan an zo wani darasin na musamman a ƙwalƙwale waɗannan suka ce rajihin magana ita ce suka kawo ta ka'ida in ka haddace ta kaga maga fahimtar wannan matsalar zan kawo muku ita da larabci ko haddace da larabci sun ce idza jama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ya ce nan idza jama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a in su hadu ku daya to sai su wargaje ko ai na su in kuma ka same su daban suka a wargaje to sai su dawo ku daya me suke nufi da wannan magana suka ce idan ka samu al-islam wal iman da musulunci da imani aka faɗe su a siyaki ɗaya a aya ɗaya a cikin magana ɗaya to kowanne da ma'anarsa shine ma'anar idzajtama'a in suka haɗu guri ɗaya a siyaki ɗaya iftaraqa sai kowanne ya ɗau ma'anarsa daban idan kuma kana karatu sai ka samu an faɗi imani shi kaɗai ba a faɗi musulunci ba ko aka faɗi musulunci shi kaɗai ba a faɗi imani ba to istama'a to ma'anarsa ɗaya mun fahimci wannan idan kai yawo duka hada dalilan wuri daya wannan shine babban abin da zaka kai gare shi kuma shine yafi salama shi yafi wato fita daga tanakuzi ba tuka da walwala in ka dauki wannan ma'ana din dan haka misali innal muslimina innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati a cikin suratul ahzab ko nan sai in ka zo fasara zaka ce me lalle mu'minai maza da mata waɗanda suke da imaninsu ya cika ko kuma masu imani da ayyukansu na zuci wal muslimina wal muslimati kuma muslimai maza da mata shi kuma suka ce waɗanda suke da musulunci nan na ayyukan zahiri rukunan musulunci na zahiri kun gane wannan saboda me a cikin aya ɗaya ta zo amma idan kana maganar aya ne sai aka ce innal ladhina amanu wa amilus salihati to anan alladhina amanu ai hadda musulmai a ciki in kuma kana karanta wani hadisi ko wata aya aka ce al-muslimuna kawai al-muslimuna ala shurutihim al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi to anan sai ka ce abinda ake da musulmi anan musulmi da kuma mu'mini ina fatan mun gane wannan to shikenan qala fa akhbirni an al-ihsan sannan sai ya ce ka bani labarin wato me ake cewa ihsani to a can karshe ya ce sadaqata ko sai maimaita wacce magana cewa ya gaskata shi sai ya tambaye shi akan ihsani qala an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak abinda ake nufi da ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa domin koda kai baka ganin sa to shi yana ganin ka me ake nufi da wannan magana wannan malamai suna daukar babban darasi a ciki na shiddatu muraqabati Allah tabaaraka wa ta'ala tsananin mutum ya rika kula da cewa Allah madaukaki yana ganin sa yana jin sa domin wannan martabar ya kamata a ce na faɗa kafin wannan lokaci hadisin gaba daya yana mana magana akan menene abubuwan da malamai suke ce ma maratibul dini karka ce maratibul islam ko maratibul iman ko maratibul ihsan a maratibul din martabobin addini ma'ana matakan addini shi kansa wannan addini na musulunci mataki mataki ne akwai na farko shine al-islam wa huwa awsa'u min al-iman wal ihsan na biyu shine imani shi kuma adyabu min al-islam wa awsa'u min al-ihsan la uku shine ihsani shine shi kuma adyabu min al-islam wa min al-iman kamar wata da'ira ce da zaka zana abun kan allo misali kana koyawa mutane ka zana da'ira guda uku babba da wata a ciki da kuma wata karama a ciki sai ka rubu ta farkon babbar wadda tafi fadi ita ce al-islam mai binta ita ce al-iman karamar ita ce al-ihsan shi yasa suke malamai suke cewa kullu muslimin mu'minu wa laysa kullu muslimin mu'minan yawa kowanne mu'mini inda yake martaba ta mu'mini to musulmi ne domin la yakunu mu'minan hatta yakuna awwalan musliman sai ya fara zama musulmi sannan zai zo zama mu'mini sannan bayan ya zama mu'mini sai ya zama muhsini dan haka muhsini yafi kowa martaba a wurin Allah madaukaki yafi mu'mini daraja yafi musulmi daraja dukkan su kuma ba dama sai mutun ya zama musulmi sannan zai zama daya daga cikin waɗannan kun ga shine abin da ake faɗa sai ka zama musulmi kai shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah kana sallah kana azumi da sauran su waɗannan guda biyar sannan sai kuma ka zama mu'mini bayan cikar imaninka gurgudan karfin imaninka da waɗancan abubuwa sannan kuma wajen alakarka da Allah da tsoron sa da kiyaye dokokin sa Allah abin yana yawa ne fa ce shi ko shi ma inji ne to Allah ya bashi lafiya zancen me muke ba za ka zama wato muhsini ba yau muna zancen muhsini ya mutun zai zama muhsini wannan babi ne babba daga cikin manyan manyan babin ibadar Allah madaukaki da kusantarsa wato ya zama cewa mutum yana muraqabar Allah yana ji a zuciyarsa yana ji a jikinsa hankalinsa yana tsoratar da shi yana razana yana firgita cewa Allah madaukaki fa ya san abin da yake fada ya san abin da yake ji ya san abin da yake yawo a cikin zuciyarsa wannan shine martabar ihsani kun ga ai ba karaman martaba ba ce ba kawai mutum ya imani akwai mala'iku da sauransu bane yawa akwai bukatar ya zama cewa kai bayan wadancan abubuwan to ya yadda da cewa Allah madaukaki fa ya san duk abin da yake yawo a zuciyarsa kuma wannan abu idan mutum ya kai wannan martabar wajen alakarsa da Allah da kusantarsa to zaka ga cewa yafi kowa tsoron Allah domin me duk abin da zai yi zai tuno Allah madaukaki fa ya ce eh ayi ko kuma ya ce a ya haramta wannan idan ya haramta sai ga mutum ya bari in ya ce ayi shikenan mutum sai ya ci gaba da yi wannan matakin ba karamin mataki bane muna roƙon Allah madaukaki ya kai mu irin wannan mataki a ƙarƙashin sa ne bayin Allah masu ibada suke samun abubuwan fada idan suna jin dadi na ibada domin ibadar Allah madaukaki tana da wani dadi babu wanda ya san ta babu wanda ya san wannan dadin sai wanda ya dandana shi yasa za ku ji kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama azam a lokacin yana da rai sai kaji ya tashi Bilal ya ce in daga lokacin sallah yayi sai sai arishna biha ya Bilal me yake nufi da wannan irin magana kan kai yanzu in kana sallah daga an kira sallah sai kaji kana wani yunkuri haka da kyar to bari je mu je mu alwala mu sauke farali a zuciyarka kai abin da yana mai ka ka sauke dai wannan abin yau ka gama sai kaji mutum yana cewa an yi sallah isha'i ko sai ya ji wani dadi shi duk wani nauyi ya sauka akan sa kuma to masu kusantar Allah madaukaki masu ibada masu alaka da shi mai kyau ba haka suke tunani ba su wannan alakar suke so ta zama dawwamammiya kullun suna cikin ta shi yasa idan suna cikin hira suna cikin wargi sai su tuno sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce arihna biha ya Bilal ba mu dan wato hutasar da mu da wannan gajiyar da muka yi ba mu dan hutu je ka kira sallah mu tashi mu sallah saboda me mumini ba inda yake jin dadi a rayuwarsa irin lokacin da yake alaka yake ganawa da ubangijin sa cikakken mumini kenan wanda wannan martabar in ya saba da ita za ta kai shi ihsani har sai kaga Allah madaukaki yana canza yana kula da lamarin sa saboda me shi ma ya kula da lamarin Allah wannan shine abin da zaka gani cewa wato malamai suna magana akan khushu'i a cikin sallah idan mutum yana sallah ya rika khushu'i ya kaskantar da kansa ya kusanci ubangiji ya tuno azabar Allah ya tuno rahamar Allah yayi kuka me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk idan da ya zubda hawaye don tsoron Allah to ba zai shiga wuta ba kawai ka tuno Allah madaukaki sai ka lazana sai ka kuka to wannan me wannan idan da ya zubda wannan hawayen Annabi ya ce ba zai shiga wuta wannan duk martaba ce fata me ta irin wannan ihsani din ka rika wato jin wani shu'uri madawwami da'iman a zuciyarka cewa Allah fa yana nan tare da kai ya san shigarka ya san fitarka kun ga ashe wannan gaskiya daban yake da imani daban yake da maganar musulunci ya fata mun fahimci abu to Allah ya samu dace kuma Allah ya kai mu irin waɗannan manyan martabobi qala sai kuma yace fa akhbirni an as-sa'ati sai ce to bani labarin sa'a tashin alkiyama tashin alkiyama yaushe kiyama take tashi me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dashi qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya din wato ni da nake gaya maka wannan magana ban zama na fi ka sani ba akan wannan mas'ala wannan yana nuna me ko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane Jibrilu ne yake gaya masa dukkan mu halitta da ni da kai mu dan adam annabawa da ku mala'iku to duk ba ku san wannan abu ba babu wanda ya san tashin alkiyama lokacin sa sai Allah madaukaki ko kuma in mun ce bai gano ba kamar da karshen hadisin yake nuna cewa bai san shi bane a yana nuna cewa al khalqu kulluhum mutasawun fi adami ilmihim bi waqti sa'a cewa dukkan halitta gaba daya daidai wa daida suke wajen rashin ilimin su da sa'ar tashin alkiyama wannan babi ne shi kuma babba wannan ya nuna mana me cewa akwai wasu abubuwa na gaibi wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala dama maganar gaibi haka take babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace babu wanda ya san samai wato duk wanda yake cikin samai da ƙasa babu wanda ya san gaibi a cikin su sai Allah madaukaki kun ga wannan ya nuna hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba ba a itlaqin lafazin cewa annabi ya san gaibi ba a itlaqin wannan amma ilimin da annabi ya sani yafi na kowa a cikin halitta domin Allah madaukaki atla'ahu bi shay'in min gaibi Allah ya ilmantar da shi wani abu wanda yake gaibi ne da amma daga lokacin da aka ilmantar da shi ya fita daga gaibi amma akwai abubuwan da Allah bai gaya masa ba daga cikin su akwai lokacin tashin alkiyama da ya sani da ya abinna kun ga shi yasa har yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair da a ce na san gaibi to da na yawaita alheri me ma'anar da ya yawaita alheri ya san inda zai je ya samu alheri ba zai sha wahala ba an ruwaito mana a cikin littafin hadisi ingantattu zaku ji annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu khalqillahi tabaraka wa ta'ala wata ran zai fito daga gidansa sai su hadu da Abubakar sai su hadu da Umar ya tambaye su me ya fito da ku a wannan tsakar rana su ce wallahi yunwa ce ya ce shi ma wallahi abin da ya fito da shi ke idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi kun ga waɗannan abubuwan ai duk ba za su faru ba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya san gaibi da ba za a zo yakin Uhudu a karya masa hakuwa daga gabansa in aka yi jifan nan zai kauce waɗannan abubuwan suna da yawa wanda za su nuna maka wannan abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki ya sa shi mutum ne kamar yadda mutane suke min haythul khilqa kamar yadda sauran mutane suke wajen halitta ba wajen falalar ba a wajen falala babu wanda ya kai shi daraja amma a matsayin dan adamtaka dan adam ne domin da bai zama dan adam ba da ba za mu iya koyi da shi ba mun fahimci wannan dan haka hikima ce ta Allah ya sa shi dan adam din in mun ce mutun ne ba rage masa daraja bane a'a wannan shine karrama shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yake cewa la tutruni kama atrat an-nasara ibn maryam fa inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasul kar ku daga ni ku bani matsayi wanda ba nawa ba kamar yadda kristoci suka daga annabi isa dan maryam suka kai shi matsayin Allah madaukaki yace innama ana abdu sai kawo lafazin innama dake nuna hasr kawai ni ba wani abu bane illa ba wani ne dan haka ku ce abdullahi wa rasulu shi yasa babban darajar da zaka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa da ita ce kace abduhu wa rasulu shine kullum muke karantawa a tahiyya din ko ba haka bane kaga ba wai ka dauke shi ka bashi matsayin ka ce shine Allah ko shine yayi kaza hatta ma a samu wasu bayin Allah wani mutum mai launi har ya bude baki ya ce mutanen ya samu daraja irin ta annabi ko kuma a ce ya sami matsayin da wai ya kai matsayin ya zama Allah wannan magana ta yi ne ba a cikin addinin musulunci take ba Allah ya kiyashe mu da haka girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu ne zamu kai shi ba bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bukatar mu daga shi mu su waye kuma da zamu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya riga ba shi duk daraja duk darajar da ba a baiwa kowane halitta ba Allah madaukaki ya bashi don haka ashe kenan ba bukatar wajen mun ce bai san gaibi ba ba rage masa daraja bane daukaka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa manzansa daraja ya kara masa salati da sallama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il sai yace da shi fa akhbirni an amaratiha yace to tunda baka sani ba ni ma kuma ban sani din ba to ba ni labarin hakaito mun abin da ka sani wanda aka baka labari kai ma min amaratiha na alamomin amara bi ma'ana alama waznan wa ma'ana alamomin tashin alkiyama sai ya ce to an talidal amatu rabbataha alamar tashin alkiyama kafin mu je kan wannan malami sun kasa alamun tashin alkiyama zuwa ga manya-manyan alamu da kuma kanana masu dan sautin kidan nan abin nan dan taimaka a masallaci ɗakin ibada a cire irin wannan sautin music a masallaci bai dace da masallaci ba alal akal Allah ya samu dace yana cewa yawa malami sun kasa alama ta tashin alkiyama zuwa kashi biyu akwai al'alamat au ashrat as-sughra akwai kuma ashrat kubra akwai manya akwai kanana kananan nan in an ce kanana ba ana nufin ba komai bane to alamu ne na cewa akwai tashin alkiyama lalle ya zo kusa to daga cikin su shine faɗi wannan zamu zo mu magana akan su wani lokaci insha Allah anan sai yake cewa an talidal amatu rabbata alama tashin alkiyama ta farko ko kuma ɗaya daga cikin manya-manyan ko alamomi kanana na tashin alkiyama ita ce ka ga wato baiwa ta haifi uwar gijiyarta ya ake nufi da wannan magana malami suka ce wannan labari ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa cewa nan kaɗan za a zo a yi yaƙoƙi in aka yi yaƙe-yaƙe za a ci ƙasashen kafirai da yaƙi in aka ci su da yaƙi za a ribato su da dukiyarsu da su mutanensu sai a samu bayi a cikinsu in aka samu bayi mutum zai mallaki bayi da yawa ko mata ku yango mun san musulunci ya bada halaccin a mallaki ku yanga a lokacin da yake akwai to wannan idan ka mallaki ku yanga za mutum an halatta masa a musulunci ya tara da ita duk lokacin da yake so ba ta da alaka da maganar rabon kwana tsakaninsa da matansa na aure to annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu ishara yake anan zuwa ga wannan abu cewa za a samu wannan lokaci za a samu ku yango su yawa idan ku yango suka zo idan mutum musulmi da wanda ba bawa ba ya taki ku yangarsa ta yi ciki ta haihu abinda aka samu din nan bawa ne ko da ne da ne yawa a hukuncin musulunci abinda wannan ku yangan ta haifa ba bawa bane da ne to da a ce mutumin nan zai mutu kun ga wane ne ya mallaki wannan baiwar wannan dan nasa ko to shine abinda ake nufi an talidal amatu rabbata baiwa za ta haifi uwar gijiyarta mun ga ina ji mun fahimci wannan ko yawa duk da yake a litafan fiqihu malamai sun kawo wadannan maganganu kuma akwai kaidoji da suka sa cewa idan mutum ya mallaki mahaifinsa ko mahaifiyarsa to daga shiga halin mallakan nan sun zama yaya nan kuma saboda darajar iyaye idan aka ce mutum an kamo iyayensa a wani wuri a yaki sai aka kawo kuma yaje ya saye su yana biyan kudin sa yannan to sun fita daga bayi kuma sun zama yaya saboda yadda Allah madaukake yake darajar iyaye da kuma fifita su akan dan su bai kamata a ce da ya mallaki ubansa yau wannan shari'a ce Allah ya samu dace sannan yace wa an taral hufatal uratal alata ru'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyani sai ce sannan daga cikin alamomin tashin kiyama ya kusa shine zaka ga al-hufat marasa takalmi masu yawo kafa haka babu takalmi sannan al-urata masu yawo tsirara ba su da tufa ma gaba daya sai dan ganye suke sawa al'alata talakawa faqirai shine ala an ce al'ala al-faqir wa wajadaka a'ilan fa aghna a'ilan bima'ana faqiran yawa to waɗannan mutane masu kiwon dabbobi to ka same su ya taqawaluna fil bunyani suna tsere wajen ginin dogwayen gidaje me ya nuna lafazin tseren a cikin wannan kalma din ko wannan lafazin jumla din lafazin yawa ya taqawalun in an ce taqawul duk abin da aka ce tafa'al kaman tasabaq ne mutasabiq suna musabaqa suna tsirereniya wajen ginin wannan ne fi tsawo ko ginin wannan ne fi tsawo to lokacin da kaga mutanen kauye wanda da kiwo suke ba tufafi ba komai sai su zo su zama yan birni kuma su rika tsere da mutane wajen tsawon gini to wannan alama ce ta tashin alkiyama cewa dukiya za ta zo ta yi mutane yawa kun ga shi wannan nuna ashiratin sa'a sun faru fa dab bayan rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da dadewa domin bayansa ne aka yi yaƙi aka ci daulolin Farisa da Rum yaƙi ko kuma aka sami waɗannan ganimomin har aka samu ƴaƴa daga wato abin nan kuyangu daga cikin abin da al-Imam az-Zahabi yake hakaitowa na sirar wani daga cikin sahabbai Sa'd ibn Abi Waqqas yace bayan yaƙi da aka yi na Farisa ya samu domin Sa'd ibn Abi Waqqas kuma kumanta ba shine komandan Umar zuwa rushe Farisa ko shi yasa shi ma yana daga cikin wato abun hari a gurin waɗanda ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabin Allah sallallahu alaihi wasallam masu addinin Shi'a da suke makalewa da san Ahlul Bait saboda me wannan mutanen guda biyu su suka durkusar da daular Farisa wato Iran ba wanda ke shan tsinuwa irin waɗannan mutum biyu a wurin su Sa'd ibn Abi Waqqas an ce ya sami kuyangu har tara kuma ya aje su a gidansa kun ga ashe ba a dade ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sami waɗannan abubuwa har suka fara yawaita har aka kai wato abin da aka kai shi dukiya ta yawa a hannun mutane har kuma abin ya kai ga abin da yake sannan a ƙarshe yake cewa menene thumma talaqa falabithtu maliyan sannan sai wannan bawan Allah mai tambayan nan ya tashi ya tafi sai na zauna a nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na dade injiwa Umar mai riwayar hadisi sai ce ثم قال سنن سي منزو صلى الله عليه وسلم يسي يا عمر wannan shi kansa daraja sai ga Umar radiyallahu anhu domin agun a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai bane ko akwai wasu mutanen da yawa amma kage sai ya ware Umar sai ce ya Umar sai ce masa me atadruna atadri man as-sa'il ka san waye wannan mai tambayar kuwa kuntu sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su suka fi sani wannan yana nuna mana me ladabi da sahabbai suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in annabi ya tambaye su wani abu ba sa gaggawar su bada amsa domin tsoran kila in suka bada wannan amsar annabin ya hakure ya wadata da ita ba zai sake magana akan wani abu ba daban in ku suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam tayu ya kara musu wani bayani su kara wani ilimin akan ilimin da suka sani zaka ladabi ne amma fa wannan kuma kada mutum ya zo ko ana jarabawa aji ya rubuta Allah wa rasulullahi alamin yawa idan ana jarabawa neman ka ake ana so ka aji ilimin ka aji mustawan ka a gane matakin da kake to lalle sai ka kawo amsa in ba haka ba sai a faɗi kala sai sai fa innahu jibrilu lalle malaika jibrilu ne atakum yazo ne yuallimukum dinakum dan ya ilmantar da ku addini ina fata mun gane hadisi da wannan wurin da yace yuallimukum dinakum anan malamai suka gano cewa waɗancan abubuwa da aka faɗo guda uku al-islam al-iman al-ihsan sunan su menene maratib addini yawa sune martabobi da matakai matakai na addini domin addini shine lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi a cikin hadisi sai ce atakum yuallimukum dinakum bai ce yuallimukum al-islam wal-iman wal-ihsan ba a waɗannan abubuwan sune addini tare da abin da ya biyo bayan su Allah ya sa mu dace ya ƙara mana fahimta da wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tsaya nan mun gama da wannan hadisin kenan akwai bayanai da dama akan wannan hadisi din amma saboda mu ribanci lokacin ya zama kowane hadisi alal akalla mu yi shi idan ba mu hadisi biyu ba a rana ya zama alal akalla hadisi daya ko da dogo ne mu gama shi a wannan rana din sai zama darussan da suke alaka da shi duka an gama su lokaci guda saboda fahimtar kada ta yayyanke Allah ya sa mu dace kuma ya tabbatar da mu akan sunnar manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wasallam akan tambayoyi ayi mun hakuri littafin da nazo da shi wancan satin a ciki na sa takardun tambayoyi kuma sai ya zama na manta shi ban taho da shi ba insha Allah amma sati na gaba su din zamu karanta tare da wanda aka samu insha Allah